gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Adikrana Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma zamu yi magana ne akan cututtukan kenda da hangum
inda na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kenda ba kuma ya kasance yazo da karan kwana rinyan tara su domin da cikin dan yazo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai.
Suna da matukar illa ga yara da ma manya kuma tana da saukin dauka da sauki da saurin yaduwa kuma har yanzu babban matsala ce a duniya baki daya. Shi yasa a yau zamu gayyato likita yi mana karin bayani akan waɗannan cututtuka. Ku kanku masu sauraro zamu ba ku dama domin ku yi kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus 1 202 205 555. Bari mu fara da jin ansoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan kenda da hangum ga kuma yadda kuka amsa mana. Ta farko a yau ta fito daga wurin Yunusa Tanko Bani Embaka inda yace shirin yau da gobe da fatan za ku gayyato mana kwararren likita wanda zai mana bayani akan wannan cuta filla-filla mu tashi lafiya. Sai amsa ta gaba ta fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Hayadanno Azari tare da Salisu Mai Shinkafa Songs tare da Umar Gambaki dukkan su inda suka ce salam yau da gobe. Hakika cutar kenda da hangum cuta ce dake yawan kama yara matasa sai dai mu ce Allah ya kare mu amin. To sai kuma amsa daga wurin engineer Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi shi kuma yace mana hakika cutar kenda da hangum cuta ce dake yawan kama yara Allah ya sa mu dace. Sai daga Sani Baba Wuro na Fada Gombe inda yace salam filin yau da gobe cutar kenda da hangum miyagun cututtuka ne masu lalata fatar jiki Allah ya raba mu da su amin. To sai kuma Sa'idu Sabo Ayo shi kuma yace mana salam abinda ake nufi da cutar kenda cuta ce dake kama mutane a lokacin zafi amma ita kuma cutar hangu ban san yanayin wannan cuta ba sai dai zan saurari masana harkar lafiya da za ku yi hira da su domin sanin yanayin ita cutar. Sai Sani Mai Langelange ya wuri inda yace a iya sani na dai ciwon kenda na zuwa ne da kuraje shi kuma ciwon hangun yana karkata da munike ne. To sai kuma amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya shi kuma yace salam filin yau da gobe hakika cututtukan kenda da hangum cututtuka da suka fi kama yara kanana ne kuma a lokutan zafi Allah dai yayi mana tsari da wannan cuta amin. Sai daga Ibrahim Lara Gapta KKM daga jihar Jigawa inda yace yau da gobe Allah yayi mana maganin kowane irin cuta a duniya baki daya nagode ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi ita kuma tace ni dai kam na san kenda domin yayi sanadiyar rashin kafar kane a wurina Allah ya mana tsari da ita. To amin Fatima. Sai daga Adamu Muhammad Mai Nasara Nasarawa da Mansur Baba Wuro da Fada inda suka ce munanan cututtuka ne masu hadarin gaske da ya kamata mutum ya rika taka tsantsan da su. To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar dan Zango shi kuma yace to cutar kenda da hangum mun san ta da saurin kisa. Sai Yusuf Liman Sansan inda yace yau da gobe kenda mugun ciwo ne Allah ya kare yaran mu daga ita. To sai kuma Sanusi Ishaq Adam Tiwada shi kuma yace yau da gobe muna gab da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani game da waɗannan cututtuka. Sai lawali Manchester Kamba inda yace to ciwon hangun yayi kama da ciwon daji irin mai kumbura fuska da kuma makogaro yafi kama kananan yara. Ita kuma kyanda tafi kama kananan yara. Allah ya sa mu dace amin. To sai kuma amsar Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Shi kuma yace yau da gobe ai har in mutu bazan taɓa manta da illar da cutar kyanda ta yi mini ba. Domin ita ce ta zama sillar rasuwar wani dan uwana. Ya Allah ka kawar mana da cutar kyanda kamar yanda ka kawar mana da cutar kurkunu a doran ƙasa. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun daga birnin Tudu inda yace eh kyanda wata cuta ce dake yawan faruwa lokacin zafi. Alamomin ta sun hada da fesowar kuraje a jikin majiyaci da zafin jiki da jan ido. Bata cika samun mutum fiye da sau daya ba. Cutar hangun kuma ba ni da masaniya akan ta amma ina jin sunanta. A don haka zan dakatar da komai nawa da karfe 4:30 dan samun ilimi akan waɗannan cututtuka. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar domin jin ta bakin jama'a akan waɗannan cututtuka.
Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Eh to kamar dai shi na kyanda na sani saboda mukan kai yara asibiti kuma ana yi musu kuma sukan biyo ma mutane har gidajen su ana yi musu wannan rigakafin. Amma kamar shi wancan na hangun ni ban ma taba tunanin ana yin rigakafin shi ba. Sabila da ko kwanakin baya haka da ya wuce akwai dan wani makoci na da ya samu wannan matsala na hangun din. To amma dai muka kai shi dai chemist nan kusa da mu suka bashi wasu magunguna kuma da ya sha cikin yardan Allah. Allah ya sa ya samu lafiya. Amma ni ban taba sanin ma ana yin rigakafin hangun ba.
To a matsayin ku na iyaye ya dace idan yaro bashi da lafiya a kai shi chemist?
Eh to ai chemist dama kaman wajen shan magani ne, kaman mataki ne na farko. Idan yaro bai da lafiya daga farko zaka kai shi chemist. Watakila in ya duba ya gani zai iya ce maka to me yake damun shi da sauran su, dan idan ka je akwai dan abun da zasu dan gogoda mutane da sauran su kuma zasu ga maka su baka shawara. Idan na bada magani ne zasu iya ce maka to ga paracetamol ko kuma ga wani magani ka fara sha tukun. Daga nan idan baka samu lafiya ba zasu ce maka ka je asibiti.
To akwai cutar da ake kira rubella wa wasu sukan kira ta waikendar mutanen Germany wato a turanci German measles. Ka san ita wannan cutar?
A gaskiya ban san ta ba.
Sunana Halima Abdurrauf. Kin san rigakafin kyanda, hangum da kuma rubella wacce a turanci ake kira da MMR vaccine?
Eh na san shi kwarai amma sabida ba yara gare ni ba zan iya cewa ga amfanin su sosai ba sabida ge an san komai idan aka yi rigakafi yafi muhimmanci amma dai rigakafin ba wai na san shi sosai bane sabida ban da yara.
To wani jan hankali zaki akan ma muhimmancin rigakafi?
Rigakafi kowa ya sani abu ne dake da muhimmancin gaske sabida idan aka yi rigakafi musamman wa yara zai hana su kamuwa da cututtuka masu saurin yaduwa. Misali sai kiga an haife yaro idan ba a mishi rigakafin ya kamata ba tun daga aka haife shi wanda ake yi daga suna wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata shida ko zuwa biyu sai kiga yaran suna yawan ciwo saboda basu yi rigakafin waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa ba. To akwai muhimmanci saboda zai kawar da abubuwa da dama cututtuka da dama.
Sunana Hajiya Rabi. Kin san rigakafin kyanda, hangum da kuma rubella wanda a turanci ake kiranta MMR vaccine?
Sosai na san su saboda an ma yara na.
Dama shin kina bari aiwa ƴaƴanki rigakafi ne ko kuma sai da kika nemi masaniya akan wannan rigakafin?
A'a ban nemi masaniya ba amma dai na sani saboda an haifi yara a gabana kuma na gani kuma na sheda kuma ni ma da nazo ton ina yazo ni ma na ce to ya kamata a mayara na saboda lafiyar su saboda shi wannan rigakafi is very very important kai ma yaro a iya ilimin ka da kuma iya sanin ka da kuma ganin yanda ya faru da wasu.
Na'am. To kin taba ganin yaran da cutar rigakanda ta kama su ko ta musu wani illa?
Gaskiya na gani kuma ban ji da dadi ba saboda iyayen su sun sha wahala kuma duk barin aje ayi rigakafin ne dai ya kawo haka.
Wani jan hankali zaki wa ƴan uwa mata domin ganin suna yadda dan ba kowa bane yake da wannan siga ya yadda ko kuma wani lokacin tun da rigakafin yara sai kiga an fara daga wata shida ko sati nawa sai kiga an gaji an daina zuwa. Wani jan hankali zaki wa mata?
A halin gaskiya zan ja hankalin mata waɗanda ba sa yin rigakafin nan su ji su wasu kuma rashin ilimi ne kuma ya kamata kaman masu kiwon lafiya din ya zamana suna zuwa kamar suna kokari ba ba sa kokari ba suna bi gida gida wasu suna boye ƴaƴan su wasu suna cewa ba su da yara to yana da kyau iyaye su san muhimmancin wannan rigakafi saboda idan har kai saki ba a madanka ba to babban illa ce a gare ka abinda zaka kashe sai ka kashe ninkin baninkin in ma har an samu kan cuta
sunana Zainab Muhammad Muninu
shin kin san rigakafin nan da ake cewa MMR
kwarai da gaske na san shi kuma na san amfanin sa dan ina yi wa yara na wannan rigakafi domin akwai lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance yazo da karan kwana yarinyan tara su domin da cutan din yazo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai so shine ma sanadiyan mutuwan ta to baya ga haka sai yara na baya ko ina kokari ko ni irin rigakafi da kama ayi wa yara ina yin shi gaskiya yana da matukar amfani
tunda kin rasa yarinya ma sakamakon rashin yin rigakafin akwai wani dan wayar da kai da kike yin wa dan uwa mata domin ganin cewa sun bari an yi ma yaran su alluran rigakafi musamman ma na kyanda da wato hangum da kuma rubella
kwarai da gaske a koda yaushe musamman ma yanda tunda ya same ni musamman masu haihuwan fari wanda suke karkara kuma da wanda suke cikin gari to nakan wayar musu da kai da cewa akwai wani cututtuka da yake komo aiki zuwa ya samu yara daga baya dan haka sai kokari su rigakafin ba wai zai hana bane amma in cutan zata zo da sauki kuma za a samu hanzarin magance ta amma idan cutan bata samu rigakafi ba to tana yin illa wa yara dan gaskiya yawanci kaman masu haihuwan fari sune suka samu suke da irin wannan sakacin amma kaman wanda ta saba haihuwa ta san ka'idodin kuma tana bin shi yanda ya kamata domin nima illan da ya mun akan haihuwan fari ne amma daga baya da nazo na samu wayan kai na ci moriyan abun sosai saboda haka a da din ma kuma akwai karancin wayar da kai da kuma da sha'ani na yaranta amma idan har aka tsaya aka wayar da kai aka nuna musu ga illan sa kuma ga amfanin ga illan rashin yin rigakafi din sannan kuma ga amfanin sa so gaskiya kowa ba wanda zai haifi da yace yana so ya bar shi dan yazo ya wahala ko kuma ciwo ta kama dan yazo ma ya rasa shi gaskiya dan haka wannan rigakafi yana taimakawa sosai wa iyaye
sunana Aisha Ibrahim Danyama ina da masaniya akan cututtukan amma ita rubella ban ma san ta ba sai dai ita measles da hangum na san su muna bari a yi musu muna kai su immunization din suna da ita measles a wata tara kamar ake yin immunization din ta so da an musu yaran da muke da su ita rigakafin amfanin ta tana kariya kwayoyin cutar to in aka yi rigakafin koda ana yi a lokacin a cikin gari ya zama lalle yaro ya iya zama infected ba kuma sannan ya zama lalle in yayin ba ma zai iya yi amma kuma ba za ta zama severe kamar yanda sauran yaran da ba a yi rigakafi suke yi ba sun samu cutar
sunana Hanifa Muhammad ina da masaniya akan measles din da kawai amma ni ban san ana yi wa hangun rigakafi ba kashi da rubella ban san ma su ana musu rigakafi ba a tunani na kawai dai na kyanda ne ni ban san ana yi wa hangun wani rigakafi ba gaskiya ban ma san me ma'anar shi rubella din ba ni dai ana kai su asibiti tunda ana yi musu da jarire a kun da ake musu a hannu da cinya na san ana yi musu wayannan
sunana Biki Zali Sango ina dai da masaniya akan rigakafi na cutar kyanda da kuma shi kan hangun na ma ba ni da masaniya akan rigakafin cutar rubella amma ta bajin su min ta ba yawanci dai akan kai su amma wasu iyayen kuma ba su ka kai yayan su ba ya danganta da wayewa da jama'a da ake kai akan wayannan cututtuka idan mutane sun samu masu sani kuma sun samu wayewa akan wannan cutuka za ka ga suna rage wajen kai yayan su asibiti akan a musu wannan rigakafi to akan samu illoli da dama gaskiya saboda shi yaro kunci yara a yan kulawa ne sosai to mutakar ba a samu an kula da lafiyar su ba da tsaftace da tsaftace da komin su to dole za a samu illoli da yawa ita kyanda ta ka haifar da illoli kaga wani lokaci a ce ta ki fitowa ta koma ciki ta yi waye yaro har ya kan rasa ran shi da sauran su wani kuma za ka ga dalilin wannan ya bata mishi fuska har ya kaga girman shi wannan abun bai fita ba duk za ka ga akwai illoli wani ta kama mishi ido za ka ga ya samu matsalar rashin gani duk illoli ne wannan da yawa da suke haifarwa yara ta dalilin tsanda shi kuma kaman hangum din nan wani lokacin kaman akan dauke shi wajen rashin tsaftace kofofin da zaka ba yaran ruwa ko kuma wani infection da ya taba yara amma dai gaskiya yin rigakafi wa yara yana da matakar muhimmanci
ina da masaniya kan rigakafin tsanda da kuma hangum kuma bani da masaniya kan tsare dela saboda kusanci yawancin yankin nan babban abin da ya fi damu mu kenan wannan Najeriya ko ince arewacin Najeriya inda muke sai mafi yawanci muna kaiwa wasu kuma ba sa kaiwa amma wanda suka fi kaiwa sun fi yawa a dai wannan yankin namu dan mafi yawanci wanda ba a kai su rigakafin su ne suke sanar da mu ma cutar ita kanta da a ce su ma sun samu rigakafin ba lalle bane cutar ta fito da har za mu san ta ma mu a gari wanda suke kai ƴaƴan su rigakafin ko shi yawanci za ga ƴaƴan su ba sa kamuwa da wannan cutar kuma cuta ce wanda idan yaro ya kamu da ita wani lokacin har dare ake yi da shi saboda takan kai yaro ga halaka takan gurguntar da yaro takan nakasatar da shi wani lokacin yaro har ya iya daina magana wani lokacin yaro ka gan shi harshensa ya karye magana sa ba ta fita wani ma ya daina ji kwata-kwata daga wannan rashin rigakafin na tanda shi kuma hangun wani lokacin za ka ga hangun ya fito a jikin yaro wani lokacin sai ka ga ya zama TB tarin fuka kenan dan hangun ya fito yaran aka je aka yi testa ya zama sai ga an ga cewa yana da wannan tarin Allah dai shi ke warakar da yara kuma shi ke kariyarsa amma shi rigakafin yana da muhimmanci ga jikin yaran mu gabaki daya
sunana Wasil Muhammad Abubakar gaskiya ni ba mani da wani masani akan wannan rigakafin wani cutar kenda ko wannan abu ne to da ya shafi mata ni na namiji na zan wani karya matan da kula da lafiyar yara ai yara wajen mata ni na koyi an tambaye ka za a je ne kai ka bada kullum mata me ne ka ba shikenan ba me yi dami ne ina ga mutane dai zan je kai an ce wannan ko wannan ga mutum wani haɓar shi takumbura da an ce hangum ne ni wani wasu yin tunanin ma ko laushin shi aka yi yayin da wani ma ko yan na gan shi za ka ga an ce wani aikin dace ta mai da shi gurgu ko ta rufe mishi ido da wayi zan je ana fada amma tunda ban taɓa gani wannan kusa da ni wannan abin ya same shi wani kawai na dawo abin kawai dai gashi nan ta wani labari ita ma da gaskiya daga yanzu ina tunani ya kamata wata irin abu ne mai kyau tunda ya ga ana ta magana akan shi kuma ga wancan misalan da na gani daga yanzu zan zamto mutum mai kai yara na ana musu rigakafin da su can ya da hangum har da ma shi rubelan ma duk da ma ban taɓa jin shi ba sai yanzu
kuma kaman kuraje a baki da kuraje a jiki hasken jiki duka waɗannan alamun ta ne da suke nuna sannan kuma da ciwon ido da kuma kaman mura da tari da sauransu duka waɗannan alamun ta ne ba abu wani magani guda ɗaya da zaka ci wannan maganin rubella ne ko kuma mai maganin kai kanda ne sai dai idan mutum ya kama a je asibiti a duba a ba shi wasu magunguna da vitamin A da sauransu hanya kare ta kuma mafi girma shi ne a dage akan hanyar gari akan yin rigakafin cutar
wato rigakafin allura kenan da aka yi
allura rigakafi kwarai da gaske ita kuma cutar mumps ita kuma tana faru ita ma kusan hanyar yaduwar ta kai ne amma ita bambancin ta shi ne tana kama zaman haɓar wadaran haɓar mutum abin da ya kira salivary gland su ne abubuwan da suke musamman parotid gland abubuwan da suke haɗa yawu so wannan abubuwan za ka ga fuskar mutum ta kumbura gefen fuskar sa ta haɓa shi ta kumbura so shi alamun ta kenan sannan kuma ta kan dan taɓa ƴaƴan maraina wani zubin da hatta kai ga watakila mutum ya musamman maza su rasa ba za su yi haihuwa ba da sauransu sai kuma ita cutar rubella yawanci gaskiya a cikin garuruwan turawa ta fi faruwa ita ma dai kaman wannan ɗin take za ki ga tana akwai zazzaɓi ɗin akwai kuma kuraje a jiki da sauransu
wato akwai bambanci kenan tsakanin shimizos da kuma rubella wato kyanda da muka sani da kuma kyandan turawa akwai bambanci
gaskiya akwai bambanci saboda ai ta wannan an fi samun ta a garuruwan turawa da wahala ta ganta a garuruwan ana samun ta a garuruwan da irin musayi amma da wahala ganta a garuruwan afirka an fi samun ta irin garuruwan turawa amma bambancin su zaki ga ba wani wannan bane ba shi ma dai da akwai zazzabi din akwai ciwon makogaro maybe da tari din da kuma su ma da ainihin me ake ce mishi ne kuraje a jiki
to likita ina kuma so in tambaye ka shin akwai shekarun da idan mutum ya wuce ba zai iya daukan allurar rigakafin ba
saboda ai ko da yaushe mutum zai iya kamuwa da cutar misali yara da manya kowa zai iya kamuwa da cutar idan ba a yi masa allurar rigakafi ba kuma cutar ta fi illa ga waɗanda suke misali yan ƙasar shekara biyar waɗanda suke sun wuce shekara talatin idan ta kama su tana musu babbar illa waɗannan mutanen kamar yadda mu mutane yawanci muke tsammani kamar cutar yara ce amma waɗanda ba a yi masa allurar rigakafi ba suna yara kuma ba su da wani minti ko su ma suna da wannan da za su iya kamuwa da cutar
to likita yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa assalamu alaikum da wa muke magana
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to da wa muke magana
to alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likita radio daga garin Abuwa Bundo man jihar Nasarawa
to malam Garba ga likita nan menene tambayar
ka to madalla to ina yi wa likita fatan alheri
nagode
to madalla to anan tambayar da nake so in yi wa likita shine mu nan gaskiya ba shakka yanayin zafi yakan kawo ainihin ciwon kyanda shine ake kira bakon da ruwa a Hausa ko
in din naga kamar haka
yawa to eh to na biyu kuma ciwon hangum din nan da ya masu yawa yana daga jikin wuya ne zuwa kai yake fita to don Allah shin likita ya za mu yi mu samu ainihin rigakafi na farko don karewa daga neman ainihin magani a wannan cutar don mafi yawa yakan kama yara ne kwarai da gaske akwai wani mataki da za mu ɗauka na rigakafi na gida kafin a je asibiti
yara idan aka dauki nauyin aka yi musu allurar rigakafi tun suna yara yawanci ana ba da shawarar a fara allurar rigakafin daga wata shida wani zuwa su daruruwan kuma za a wasu kasashen kuma daga wata tara ne wasu daga wata goma sha biyu so idan aka yi wannan allurar rigakafin ta farko za a kara yin ta biyu kamar bayan wata ɗaya bayan an yi ta farko to wannan shine sakingiyar hanyar kare kai daga wannan cutar domin idan ta riga ta faru lalle kokari za a yi a kai yaro asibiti da wuri saboda a san magungunan da za a ba shi lokacin da yake gida a yi kokari a ba shi ya sha ruwa sosai ya kare shi daga kwana shi idan yi masa cuta ko cin abu mara kyau da sauransu amma da ta kare shi asibiti shi ne muhimmanci.
To likita ga kira nan na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Assalamu alaikum. To kaman kira daga Niger ya tsinke. To masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. To ga wani kira nan daga Kano, wa muke da shi daga Kano?
to
madalla likita na sauraron ka me tambayan ka ga me tambayan ka ga likita
yawa tambaya na shi ne yawanci wannan kyandan ana yin rigakafi amma wani lokacin kuma yakan kara kama yara daga baya ko me yake da saka
ai allurar rigakafin su bi ya kamata ai akwai wasu yara waɗanda idan an yi musu allurar rigakafi ta farko sai su iya kamuwa da cutar duk da an yi na farko amma idan akai na biyu mafi yawanci idan an yi kusan dukkan waɗanda suka yi samu akai musu biyu ba za su kamu da wannan cutar ba.
To da fatan wannan ya amsa tambayar wanda ya kira mu daga Kano. To ga wani waya kuma na shigowa daga Bauchi, wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Ina magana da injiniyan Hambuci.
To malam injiniya muna jin ka, ga ka ga likita, menene tambayar ka?
Yawwa, tambaya na shi ne ina da yara guda biyu wanda sun shekara kuma ba ka mu na jaka musu wannan rigakafin ba. Yanzu ina da halin da zan jiya musu rigakafin ko kuwa?
Eh a to sai ma ko ya kamata lalle ka kai sai musu rigakafin babu makara a cikin wannan ko kai ma misali idan ka bincika ka ga ba ai maka allurar rigakafin ba zaka iya zuwa ai maka.
To likita, mun samu wani kira daga jihar Jos. Salamu alaikum, da wa muke magana? To mun rasa wanda ya kira daga jihar Jos. Likita, ni tambaya ta a nan ita ce, idan kamar aka yi wa yaro allurar rigakafi kamar sau biyu ta isa ko kuwa akwai lokaci da ya kamata ko duk shekara biyu ne ko ɗaya da ya kamata a dinga yin ta?
A gaskiya inda aka yi wannan sau biyun dukkan mafi yawanci mutum zai samu cikakken kariya daga cutar, ba a buƙatar ta uku. Bincike da nuna cewa yin ta uku yana da muhimmanci ba, kuma bincike ya nuna cewa idan mutum ya samu wannan garkuwar ta jiki yawanci har tsawon rayuwar shi zai ci gaba da samun wannan garkuwar.
To ga wani waya nan daga Katsina, ina ga dai shi ne wayar mu na ƙarshe a yau. Wa muke da shi daga jihar Katsina? To likita, na jin ka.
Hello?
Muna jin ka.
Kana idan lokacin zafi ya zo, ku ce tana abin ganin tana fight a zuwa ne.
Likita, ina ga yana so ya ce idan lokacin zafi ya zo, shi cutar tana daɗa bazuwa a wannan lokacin ne ko ku a koda yaushe?
Ai, koda yaushe cutar za ta iya yaduwa, kawai abin da yake danganta shi ne yaya yanayin rayuwar mutane take. Idan ana cakuɗuwa a lokaci mai yawa, musamman tun da lokacin zafi din ko sanyi, haka za ki ga irin wannan idan ana cakuɗuwa a wuri ɗaya zai janyo adadin yawan masu cutar ya ƙaru.
To likita, sannan ni ina da wani tambaya guda ɗaya. Akwai illolin daban-daban idan cutar ya kama yara ko in ya kama manya ko illar da ya ce?
Ai, kamar yadda na faɗa na ce a kowanne illolin iri ɗaya ne, amma kuma misali kamar waɗanda suke ƙasa da shekara biyar illar ta fi yawa a kan su, sun fi samun kamar long term complications. Sai kuma kamar waɗanda suke manya sosai za ki ga su ma idan ka kama su da ƙarfi take kama su sosai.
To mun gode ƙwarai da gaske likita, lokaci ya yi yanzu da mai sallama da masu sauraro. Sai kuma idan mun sake gayyato ka, mun gode ƙwarai da gaske. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa, Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.